This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A Niger za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan kuma ko da yaushe a shafin mu na internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Wai shin me ke haddasa matsalar karancin man fetur ne arewa maso gabashin Najeriya?
Crisis na leadership nan ne shine ya hana kawo mai na crisis wannan idan har yanzu an tabbatar ga president na Ipman wanda zai controlling Ipman insha Allah muna iya gani ko gwamnati bai sa mana hannu ba dan jari mu da muke da shi zamu iya kawo mai gashi.
To har ila yau dangane da batun wahalan man fetur din a jihar Sokoto za ku ji yadda bangarori daban-daban ke zargin junan su kan musabbabin abin da ke haifar da karancin man. Bayan haka za mu je jihar Plateau mu ji yadda aka yi gudanar da jana'izar sanata Gyan Pajok a jihar bayan rasuwarsa a kasar India. Sannan kada a manta yau Juma'a fili a buɗe yake inda za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar daya da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hutawa ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Amurka ta ce tana kyautata zaton ta kashe mayakin kungiyar ISIS din nan ɗan ƙasar Burtaniya da aka fi sani da suna Jihadi John, wanda ya rika fita a faifan bidiyo yana nuna yadda suke filla kawunan 'yan ƙasashen yammaci da suke tsare da su a wani harin da ta kai ta sararin sama a Siriya. Kana Stephen Warren, kakakin da karen haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a yaƙi da kungiyar ISIS, ya ce jami'ai sun hakikanta cewa harin da aka kai a wani jirgi da baya aiki da matuki kan wata mota jiya Alhamis da yamma ya auka wa waɗanda ake fako, aka kuma kashe mutane biyu. Ya ce ana buƙatar ƙara gudanar da bincike na ƙarshe kafin a tabbatar ko mutumin da aka kashe Jihadi John ne da direbansa. Ya ce banda waɗannan babu wasu manyan 'yan ta'adda da aka kashe. An kai wa Jihadi John mutumin da cibiyar leƙen asiri ta ƙasashen yammaci ta bayyana da suna Mohammed Erwazi yana tafiya cikin mota a Raqqa cikin wato shakwatar mayakan ISIS.
Shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani ya sanar yau Juma'a cewa mayakan Kurdawa sun kwace Sinjar da ke ƙarƙashin ikon kungiyar mayakan ISIS tun sama da shekara guda da ta shige. Da yake jawabi a kusan lokaci ɗaya a Tunisia, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da bai so ya yi riga malam masallaci ya hakikanta cewa mayakan Kurdawa za su raba Sinjar da mayakan ISIS cikin 'yan kwanaki kalilan masu zuwa, waɗanda Amurka ke marawa baya da harare ta sama da kuma taya su hangen nesa. A cikin wata hira, shugaban Amurka Barack Obama a fadar White House ya hakikanta cewa an rage wa kungiyar ISIS walwala a Iraki da kuma Siriya, sai dai ba a shawo kan kungiyar ba har yanzu.
To kuna nan cikin labaran ne a sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Na ƙasar su sun daɗe suna fuskantar mawuyaciyar rayuwa a ƙasashen nahiyar Afirka, sai dai wata jami'ar Amurka mai kula da 'yancin na ƙasar su a ƙasashen duniya ta ce lamarin ya fara sauyawa. Binciken Hukumar Lafiya ta Duniya da kuma na Babban Bankin Duniya sun nuna cewa adadin na ƙasar su a ƙasashen duniya ya kai aƙalla kashi 15%, wato akwai aƙalla na ƙasar su miliyan 100,000 a faɗin duniya. Kodayake an samu ci gaba waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka, babban mashawarciyar Amurka kan 'yancin na ƙasassu Judith Heumann ta ce har yanzu ana nuna masu wariya da kuma gallaza masu aƙuba a ƙasashen duniya da dama. Ta ce duk lokacin da aka ɗauki na ƙasassu a matsayin waɗanda ba su da wata gudunmuwa da za su iya badawa ga ci gaban al'umma, tamkar ana watsi da dokoki da kuma ayyukan da ake buƙatar gudanarwa na inganta rayuwarsu. Ta ce a shekara ta 2010 shugaban Amurka Barack Obama ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya ba da umarni a sake nazarin ma'aikatan gwamnatin da ke da na ƙasa. Ta ce wannan ya sa aka ƙara samun naƙasassu da dama a ayyukan gwamnatin tarayya. Ta ce yana da muhimmanci a saurari abin da al'umma ke faɗa game da wariya da kuma rashin damawa da naƙasassu da ake yi, gwamnati kuma ta nemi hanyoyin ba su mukamai da kuma ba su guraben ayyuka.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce idanun duniya na kan ƙasar Tunisia, kuma Amurka tana son ganin ƙasar da ake ɗauka a matsayin jagorar neman sauyi a ƙasashen Larabawa ta cimma nasara. ya bayyana haka ne a Tunisia, kasar da ya fara yada zango a ziyarar kasashe uku da yake yi da nufin maida hankali kan neman mafita a harkokin siyasa da dorewar tsaro a kasar Syria. A cikin jawabin haɗin gwiwa yau Juma'a da takwaransa na kasar Tunisia Taleb Bakush, Kerry ya ce Amurka ta ba kasar Tunisia tallafin sama da dala miliyan 700 a shekara ta 2011 kuma za ta cika alkawarinta na amincewa da ba da wani rance. Bakush ya ce kasar Libya da ke makwabtaka da Tunisia ta zama abin damuwa saboda ayyukan ta'addanci na ƙara kafuwa a kasar. Ya ce Tunisia za ta yi na'am da duk wani tallafin da za ta samu da zai taimaka mata tabbatar da tsaro a kan iyakokinta. Amurka ta yaba da gran bawul da aka yi a kasar Tunisia bayan fafutukan neman sauyi da aka yi a kasashen Larabawa. To, labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara ne da Najeriya, inda yanzu haka matsalar karancin man fetur ke ci gaba da addabar wasu sassan kasar. A wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Sanusi Adamu ya hada mana daga Yola, za ku ji yadda wasu masu ruwa da tsaki a harkar ta mai suka bayyana abin da ke haddasa karancin man a jihohin arewa su gabashin Najeriya.
An danganta karancin man fetur na tsawon makonni uku da jihohin arewa maso gabashin Najeriya ke fama da shi, da barakar da ya kunno kai tsakanin 'yan majalisar zattaswa da kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu na ƙasa. Al'amarin da yanzu shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu reshen jihohin Adamawa da Taraba Alhaji Dahiru Buba ya ce ya sa dakatar da shigowa da tacaccen man fetur daga kasashen ketare a defonta na Nipkon da ke Iko na wucin gadi har sai lokacin da aka warware takaddamar da ya dabaibaye shugabancin kungiyar.
Gaskiya refineries namu na Najeriya ba sa isa su tace mai da zai ishe mu a Najeriya. A yanzu kowane rana muna shan mai a Najeriya lita miliyan 40. Refineries namu ba za su iya su yi refining mai lita miliyan 20 ba a rana. Muna dogara ne da kawowa mai daga kasan waje. Gaskiya da gwamnatin Buhari ya shigo ya rusa wannan masu kawo mai gaba daya a kasan waje. Muna da problem na saman su ba samu crisis a sama na leadership nasu. To gaskiya yana tabo mu da muke kasa saboda mu mutanen independent market musamman dama muna da depo Nipko a Lagos wanda muke kawo mai yana daukan mai kamar da uku in asau. Kowane rana ana iya lodi mota 200-250 a wannan dai. A yau babu shi. Crisis na leadership nan ne shine ya hana kawo mai na crisis wannan. Idan har yanzu an tabbatar ga president na IPMA wanda zai yi controlling IPMA, insha Allah muna iya gani. Ko gwamnati bai sa mana hannu ba, dan jarinmu da muke da shi zamu iya kawo mai da shi.
Kokari da nayi domin ji ta bakin shugabannin bangarorin kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu na kasa da ke jayayya da juna, Mr. Obasi Lanson da Malam Aminu Abdulkadir ya cutura. Mr. Obasi Lanson ya dauki waya ta.
Okay, I've not finished. When I finish, I'll call you. So I'm doing my diligence to this
Mr. Obasi Lanson ke cewa, kadan bani lokaci da zarar na kammala abin da nake zan kira ka. Sai dai har lokacin da nake hada wannan rahoton bai sake kira ko daukar waya ta ba. Shi ma Malam Aminu Abdulkadir ya ki daukar wayar duk da cewar na gabatar da kaina a sakon karta kwana da na aike masa. Baya ga gidajen man fetur na NNPC da ke sayar da man a Yola fadar jihar Adamawa, sai na gidajen mai na manyan kamfanoni da ke sayar da lita guda akan naira 120 maimakon farashi da gwamnati ta kayyade na naira 87. Ga kalaman wasu matuka abubuwan hawa da na iske cikin dogayen layuka a gidajen man fetur kan irin halin da karancin man fetur din ya jefa su a ciki.
To sunana mallum, ina tuga keke na pep ne, ba mu san me ya faru ba. Ko ina ko ni gidan mai da mu samu a rufe, gidajen mai da suke budewa da ɗaya ne kuma zaka samu da layi sosai, kuma ga yanayin aiki yanda yake, in kashe zaka sha mai a black market abun ba zai yi ba.
Sunana Muhammad Abdulkadir. Dalili wasu sai su ce mana wai an ce Buhari zai ƙara kuɗi, wai zai rage kuɗin mai, wasu kuma su ce a'a wai abu dalilai ne suna da kowa yana faɗan ya albarkacin bakin sa kawai. To da safe dai na zaga kaf inda naje layin mai nake samu, to da nazo nan ne na kura nan manzo na kai kusan awa 1 da rabi.
Yanzu a yanzu dai an daina ganin jerin gwanon motoci a kan manyan titunan Yola fadar jihar Adamawa sakamakon karancin man fetur din. A kasuwar bayan fage ana sayar da galan na man fetur kan naira 800 ko 770. Ga yadda ciniki ya kaye sakanina da wani mai sayar da man fetur a bayan fage.
Nawa ne galan?
800.
A baka 600 ne.
Kan zamu 600 kan ko har ina na zan je.
Nawa ne saukin sa to?
Ya saukin sa gonan 700
da. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
kamar Allah a gaida Sanusi. Har ila yau muna kan batun wato karancin man fetur ne, yayin da ake danganta matsalar karancin man fetur din da rikicin shugabanci a jihohin Arewa maso gabashin kasar. A jihar Sokoto ba haka lamarin yake ba. Ga wakilin muryar Amurka Murtala Faruk san yana da ƙarin bayani.
Wani lamari mai daure kai dai a jihohin Sokoto da Kebbi, musamman a manyan biranen jihohin, shine yadda zaka nemi man fetur a gidajen mai gabaki daya ka rasa shi da safe duk sun rufe. To amma da zarar yamma ta yi, akasarin gidajen man musamman na dillalai masu zaman kansu za su bude, inda suke sayar da man fetur din fiye da kaidaddan farashi na naira 87 kowace lita. Lamarin ya kuma jefa alamar tambaya tare da zargi a zukatan jama'a, har ma da manyan dillalan man fetur din da su ne kadai ke sayar da shi bisa kaidaddan farashi, duk da yake mafi akasarin su ba su da man. Wani manajan gidan mai na manyan dillalan da ya nemi a saka sunansa bisa dalilan tsaro ya zargi hukumar kula da sayar da man fetur din ta kasa, wato DPR, a zaman Ummul Habaisin matsalar.
Su DPR din sun fito ma a shekaran jiya a jarida, sun rubuta a jiya cewa ai sun rufe gidajen mai 20 da wani abu a Sokoto. Mun san gidajen man da aka rufe, waɗanda ba a hada kai da su aka dauki kuɗi aka kai ma DPR bane, amma duk gidajen man da aka hada kuɗi aka dauka aka kai ma DPR, to babu gidan man da aka rufe kuma still suna operating. Yau da safe da na fito gidana na biyo gidajen mu arkilla suna sai suwa 120 da 130, amma ko da rana ta yi kuma sun rufe don lokacin kuma za a fara aiki.
Ina fahimce ka kenan kamar akwai zargin ba da toshiyar baki.
Wannan ko haufi babu, za su kira duk wanda adda gidan mai su zauna da shi. DPR ta faɗa musu cewa ba su yadda a saida man na 87 ba, abinda ya kamata a samu goron da anka je aka kai ma DPR. DPR su ba za su ba da solution na yadda za a yi a saida man nan. Kada kowa ya saida man nan lokacin aiki. Mun san cewa DPR ita a major cause na duwa ga matsalar da mutanen jihar Sokoto suke ciki.
To sai dai hukumar ta DPR ta musanta zargin, kamar yadda shugaban hukumar mai kula da jihohin Sokoto da Kebbi Muhammad Makira yayi bayani.
Wannan zargi ne kawai, ba gaskiya bane. DPR ta wuce nan a matsayin wannan halin da ake ciki a Najeriya. Ban yi tsammanin akwai wani DPR staff wanda zai zo hada baki da makita ko don ya karbi kudin shi ya ce mai ka bari lokaci kaza don bani nan lokacin ka je ka sayar da mai. Bai yiwa. In kaga haka nan ba a gaya mana din ba kenan. Wanda aka gaya mana gari na waya, muna zuwa office za mu tura yaro su ce je wuri kaza, ko ka tarar basu nan, ko da sun rufe ka shiga, in ka shiga din ka rufe wannan gidan man.
Su ma dai dillalan man masu zaman kansu sun musanta zargin. To amma kuma sun gazgata cewa suna bude gidajen man nasu ne da yamma da kuma daddare. Siraji Abubakar Kure na ɗaya daga cikin dillalan man fetur din masu zaman kansu a Sokoto.
Matsalar daga Lagos take, ko a Port Harcourt ko Wari, inda muke lodo mai, idan baka samu mai daga farashi mai kyau ba, babu da za a yi ka sai da shi akan farashi na control price. DPR anan Sokoto tana takura ma mutane lalle lalle sai sun saida su akan 87 naira. Shine sa har ga suna budawa da daddare sosai lokacin da ma'aikatan DPR suka tashi daga aiki.
Ofishin na hukumar ta DPR da ke Sokoto da ya cike yake da shige da ficen dillalan man masu zaman kansu, duk da yake hukumar ta ce waɗanda take rurrufe gidajen man su ne ke zuwa domin korafi da gyara kurakuran su. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a Najeriya yau ne aka yi jana'izar Sanata Gyong Pajok a jihar Plateau, wanda aka fi sani da Janice Pajok. Sanata Pajok ya rasu ne a 'yan kwanakin da suka gabata bayan fama da yi da rashin lafiya. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da ke Jos ta halarci jana'izar, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
An binne gawar marigayi Sanata Gyong Pajok a gidansa da ke nan Jos. Dubban jama'a ne dai suka halarci jana'izar ta Sanata Gyong Pajok, wanda ya rasu kwanakin baya a kasar India bayan ya yi fama da cutar sankarar oda. Tsohon gwamnan jihar Plateau Jonathan ya bayyana Janice Pajok a matsayin mutum mai kwazo, ya kuma yi kira wa matasa su bi gurbinsa.
Maliga Janice yaro ne mai kwazo, abinda zan ce shi ne sauran 'yan uwansu koya daga gunshi, wadda in baka aiki ka yi shi a cikin tsoron Allah ka yi shi da gaskiya.
To wace gudunmawa za a ce ya bayar musamman a tsakanin al'umma?
A gwamnatin da na yi na shekara 8 ya zama kaman wanda ya gina foundation din, ya tabbata shawara, kuma yawancin abubuwan da muka yi shine ya tunanin su, ya zo ya magana da ni, muka zauna a group din, muka yadda ga abin da zama a jama'ar Plateau.
To me kake ganin kaman matasa ya kamata su koya daga halin shi?
Ba mai son kudi bane, mai son jama'a ne, mai shigan cikin jama'a ne, mai son yi da jama'a.
A cewar wani abokin marigayin, GNS Pajok mutum ne mai son jama'a.
Sunana Samuel Pam, kuma shi marigayi babban amini na ne. mutum ne wanda yake da mutunci kwarai da gaske. Tun muna yara, abin da ya hada mu muka hada zumunci da shi kenan. So mutum ne mai tausayi, mutum ne kuma wanda yana da zurfin tunani. Mutum ne wanda kin san mun tashi a lika zauri tare da shi. A lokacin da muke yara zumuncin tare mutane Krista da Musulmi mukan je lokacin sallah ko kuma lokacin Christmas suna yi tare. So lokacin da ya samu ya zama senator ya so ya ga cewa irin wani abin da muka tace tun muna yara shine za a ci gaba da shi.
Shi ma wani tsohon kansila a karamar hukumar Jos ta Arewa yace sanata Gyamfaje bai kyamaci kowa ba.
Sunana Honorable Aminu Abdullahi, tsohon kansila na Abba na Shehu a Jos North. Marigayi Janes, domin mutum ne wanda bai da kabilanci ta kone gefe, kuma mutum ne mai son jama'a, mutum ne wanda yake son samari su taso su zama suna tsaye da kafafuwansu. Damuwa ce wacce ta shafi Plateau States, ta shafi Najeriya baki daya, domin mutane irin shi inda Allah ya tabbatar da abubuwan da aka hautu da mutane za su gane bambance-bambance wanda ba zai yi musaltu ba ta hanyar administration ɗinsa. Mutum ne wanda yake yana da focus, kuma mutum ne ba mai son abin duniya ba. Duk abin da ya samu wanda ya shafi mutane zai ba mutane kayansu.
Tsohon kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau John Clark Daban ya ce a matsayin makwabcin marigayin da kuma abokin hulɗarsa a siyasance ya taimaka wa ɗaukacin al'ummar Jihar Plateau.
Matashi ne mai tashewa a cikin siyasa, kuma matashi ne mai son jama'a, kuma matashi ne mai mara bambanci a cikin ayyukan da shin da yayi lokacin da ne na waye shi.
Marigayi GNS Fajak mai shekaru 49 ya rasu ya bar mace guda da iyaye da 'yan uwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla gaida Zainab, da fatan Allah ya kyautata namu ƙarshen. To yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suke so samu ku rai.
Da Najeriya duka ta mu ce shatan zamani.
Najeriya ai da duka ta.
Da ko ina sai mun kewaya mun zagaya cikin Najeriya shatan zamani.
Gari gari mu je.
Haka.
Istati sai mu je. Tare da wali za mu je.
Haka.
Mu yi wasan jin dadi. Kuiwa sal arziki dan nan mota ban shiga dan nan jirgin sama zan
shiga shiga mota sai dai mu yaran kasha ta zamani kai jirgi zaka hawa kana kusaga wali baban bari
eh abokin biri shibiri yake
dole sai ya hawo sama sai ya hawo kan yako magariya
eh abokin biri shibiri yake
sai dole sai ya hawo kasha ta zamani
mun san gawo yake uni
haka
wali adali aboki adilai abokan wali adilai yaran wali.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kira mana farko ya zo ne daga jihar Katsina, wani ne akan layi?
To mai kira da jihar Katsina, sunana Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina.
Mallam Haruna, muna maka maraba da zuwa wannan fili, menene ra'ayinka?
To ra'ayina, ina mika jinjina ta da fatan alheri ga gwamnonin nan da musamman na jihohin Arewa da suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da jami'an tsaro don ganin sun kwato dabbobi ko kwance shanayen da ɓarayen shanu suke sace ma al'umma. Hakika wannan gwamnoni sun taka rawar gani sosai da sosai. Sai dai a ƙarshe ina kira da babban murya ga su kansu hukumomi da 'yan kwamitin da aka kafa wanda za su mai da shanayen ga hannun masu su. Ya kamata su ji tsoron Allah, su yi aiki tsakani ga Allah ba tare da son zuciya ba ko son abin wani duniya. A yi bincike na gani.
To Mallam Haruna, mun gode ƙwarai da gaske. Ga kira daga jihar Yobe, wani ne a kan layi?
Babu ne daga kuwar da jihar Yobe tare da Najeriya.
To Babu, muna jinka.
Mu da mu kullum muna kiran ku, ba mu kama daga wayar kullum sai mu dinga kira ba daga kuma muna da damuwa mai kuma da mu ga muku kamar da duniya san abin da
kike. To Mallam Babu, a muna afuwa, yanzu gashi ka same mu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina yau da game dangane da mai. gaskiya mu jihar Yobe muna da damuwa akan matsalolin mai babu mai ma yanzu babu shi ma a gidan mu ma sai ka nema ka rasa shi
ana samu a kasuwar bayan fage ta black market
a kasuwar bayan fage ga ana samu zaka sai gallon kusan 900 ko 1000
na'am to Allah ya kyauta mun gode malam babu ga kira daga jihar Adamawa wani ne akan layi
mam bashir ne
to malam bashir muna jinka
ya gida
alhamdulillah
ya labura
tabiya kalau menene ra'ayinka
ya kai shekara biyu ina neman ku bara samu sai yau na dace
Allah sarki yau Allah ya saka dace menene ra'ayinka a yau juma'a ili abu yake
na yau ne ya fada muna da moye yawa amma ban samu na fada ba amma sai dai kuma ko gobe ba
to Allah ya kai mu ranar litinin kenan malam bashir dan gobe asabar ba ma wato bude wannan layika namu domin mu karbi wayoyinku mun gode kwarai da gaske yau dai juma'a rana ce da fili abu da yake da za ku kira ku bayyana ra'ayinku ga kira daga jamhuriyar Niger wani ne akan layi
malam Mamman Sani ne muna lafiya
lafiya kalau malam Mamman
to alhamdulillah wato sai in ba da ra'ayina saboda cikakken harkar siyasa da wannan Hamma Ahmadu da zai zo gobe saboda Allah da Annabi ai gurgudun zaman lafiya don Allah ka ai fitina ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Yusuf wato don Allah ai zaman lafiya a bar fitina don Allah saboda Allah da Annabi nagode
mune da godiya to malalla mune da godiya malam Mamman daga jamhuriyar Niger ga kira daga Kaduna wane ne akan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sai Alhaji dan yinna ne daga kauran wali
yawa to muna jinka Alhaji
to ra'ayina ni a wannan karo wato ya kamata a ce mutane su rika ma wannan shugaba adalci saboda da dai da farko wani zubi yan kasuwa suke bata lamuran nan na tsada mai a kasan nan hallo
eh ina jinka malam Alhaji dan inna
haka don Allah don Annabi a gaya ma yan kasuwa su rika yin imani da talakawa a kasan nan ku huta lafiya
mun gode kwarai Alhaji dan inna daga Kaduna ga kira daga jamhuriyar Niger wani ne akan layi
Haruna Zakari ne daga Yemen.
Yawa to muna jin kamalan Haruna.
Malam ina magana akan wanga bakon da zai zo muna gobe. Malam Hamma Ahmadu. Abinda muke so shugabannin mu su zaman to za su yi adalci bisa ga zakkon shi kada ayi fitina. Shine muke fata saboda tun yanzu an fara fitintun tsakankanin ƴan adawa da su.
To ina ga kaman layin malam Haruna daga Yamai a Niger ya tsinke ga kira daga Kaduna wane ne akan layi
kana magana da Isiyaku Hassan mataza local government Katsina state
to malam Isiyaku muna jinka
yawa da Allah ne ina kira na shine ga ainihin gwamnatin jihar Katsina na honorable Aminu Bello Masari Allah ya annabi ya diba malaman makaranta game da promotion din su da kuma haƙoƙin su da ake ba da taimaka ya diba ya yi musu wannan abu domin malaman makarantu gaskiya suna ba da gudunmuwa sosai akan gwamnati kuma mu ne mai fatan alheri ubangiji Allah ya taimake shi bisa ga gwamnati shi Allah ya mai jagoranci
to madalla mun gode malam Isiyaku kenan daga jihar Kaduna yau dai layukan abu da suke da za ku kira ku bayyana mana abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya wala Allah abin da ya shafi zamantakewa ko siyasa ko fannin ilimi kuma wani batu na daban ga kira mun san ƙara samu daga jihar Kaduna wane ne akan layi
Yusuf Muhammad mai yaran agogola binti Kaduna Najeriya
to muna jin kamar Isu
to ra'ayina ina kira ne ga talakawa magoya ba su kowa kar ya tsaya ya boga shugaban kasa ya tabbatar cewa shi ma yana da gudunmuwa ta ita musamman da zai ba komai talaucin da yake takama da shi domin sai mun hada hannu sannan wannan gwamnati za mu samu nasara a gare ta da fatan na miƙa godiya gare ku kwarai da gaske
mu ne da godiya malam Isu daga jihar Kaduna
yau madalla
madalla mun gode to lai dai abu da yake da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙarya a fannoni daban-daban na rayuwa To mun gode kware da gaske ma an daga mana hannu lokaci yayi. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Ofishin jakadancin Amurka da ke Addis Ababa ya alƙawarin ba da tallafi ta hanyar wani shirin da jakadar Amurka ta kirkiro na taimakon kai da kai da ake wa lakabi da SSHP da kuma shirin kai daukin gaggawa na shugaban Amurka da ke sassauta kaifin cutar AIDS ko kuma SIDA da ake kira PEPFAR a takaice, inda za a tallafa wa wasu ƙungiyoyi guda biyar da ke kasar Habasha waɗanda ke ayyukan taimakawa masu nakasa da samar da ci gaba. Samun wannan tallafi ya biyo bayan ziyarar da mai ba da shawara ta musamman kan haƙoƙin nakasassu a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Judith Hillman ta kai a ranar 3 ga watan Nuwamba. Waɗannan ƙungiyoyi biyar na daga cikin ƙungiyoyi 20 da suka samu nasarar lashe tallafin gasar SSHP da kuma PEPFAR daga cikin ƙungiyoyi 180 da suka shiga gasar. Ana sa ran tallafin zai karkata ne wajen samar da kayayyakin da ka iya taimakawa guragu wato su yi tafiya, da kuma samar da kayayyakin rubutu ga makafi a ɗakunan karatu, da ma na'urorin kwamfuta na musamman da za su iya taimakawa masu matsalar gani wajen karatu, haɗe da faɗakar da mutane kan matakan kariya game da cutar AIDS ko kuma SIDA a tsakanin nakasassu. Kuɗaɗen da kowace ƙungiya za ta samu ya kai $8,000 zuwa $25,000. Tallafin farko da Amurka ta samu na $90,000 zai yi tasiri kan mutanen Habasha sama da miliyan 1,700 waɗanda suka fito daga lardunan Asosa, Hawassa, Makele da Jimma da Arsi da Gonda da kuma Ambo. Yayin da take jawabi a wajen taron, jakadiyar Amurka Patricia M. Heslach ta ce tallafin shirin na taimakon kai da kai na nuni ga yadda Amurka ta himmatu wajen ganin an kyautata rayuwar mutane waɗanda ba su da galihu a Habasha, ciki har da waɗanda ke fama da wata nakasa a ƙasar ta Habasha ko kuma Ethiopia. Shirin na taimakon kai da kai da na PEPFAR da ke ba da agajin gaggawa wajen rage kaifin cutar AIDS ko kuma SIDA na ƙoƙari ne ya taimaki al'ummomi da dama ta hanyar samar da ingantacciyar rayuwa. Amurka na alfahari da aikin da take yi da abokananta na Habasha wajen ganin an biya bukatun al'ummar Habashan. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
Yanzu kuma ga Grace tare da wato tafa da labarai a takaice.
Rundunar sojan Amurka ta bayyana kyautata zaton ta kashe mayakin kungiyar ISIS din nan dan kasar Burtaniya da aka fi sani da suna Jihadi John, wanda ya rika fita a faifan bidiyo yana nuna yadda yake filla kawunan yan kasashen yammaci da suke tsare da su a wani harin da ta kai ta sararin sama a Siriya. Kanar Steve Warren, kakakin da karin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a yaƙi da kungiyar ISIS, ya ce jami'ai sun hakikanta cewa harin da aka kai da wani jirgi da baya amfani da matuki kan wata mota jiya Alhamis da yamma ya auka kan wanda ake fako, aka kuma kashe mutane biyu. Shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani ya sanar yau Juma'a cewa mayakan Kurdawa sun kwace Sinjar da ke karkashin ikon kungiyar mayakan ISIS tun sama da shekara guda da ta shige, da yake jawabi a kusan lokacin daya da Tunisia. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry, da bai so ya riga malamin masallaci ba, ya ce ya hakikanta cewa mayakan Kurdawa za su raba Sinjar da mayakan ISIS cikin yan kwanaki kalilan masu zuwa, waɗanda Amurka ke marawa baya da hare-hare da take kaiwa ta sama, tana kuma taya su hangen nesa.
Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya a yau, sai kuma gobe za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul da ta gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya ba da umarni, sai injiniyanmu Mr. Jonah Comin, daga nan sashen Hausa na murya Amurka Mahmud Lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.